الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 4 ga watan Safar shekara ta 1434, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 12 shekara ta 2012. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kundatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tuntuɓen tambayoyi suna iya gabata.
Kamar da hukuncin mutumin da sallah ta farilla yake salamciya kuma ba tare da an yi ba, amma ta farilla ko ta nafila, haka akwai dalili da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata, kamar imam malam mai adar ya ce kenan.
Kamar da kayyaki sanin cewa
sai kamar sallah ta farilla yana ce da mutum da ya karanta, amma ba ta ce assalamu alaikum kawai, yana ma ko abu ne kenan, kuma
wai rashin bayyana sallama, kamar misali mutum yayi ta abu ne, rashin bayyana sallama wannan kuskure ne, domin iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato shine bayyana sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, haka ake bukata.
Na'am.
Wai matsayin mutumin da in zai yi wankan janaba sai ya sanya sabulu ya wanke gabansa, sannan daga baya kuma ya yi wankan, wannan sai mu ce wuce gona da iri ne, shishigi ne a cikin addini. Ai, ba babu sabulu ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai sabulu ko abin da zai tsaya matsayinsa, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya ba, sai ya wadatu da tsarkakakken ruwa kadai da yake wanke gabansa tun daga cibiya har zuwa gaba. Bayan ya wanke, sannan manzon Allah ya goga hannuwansa a cikin bango. Wannan shi ne iya abin da ya tabbata a cikin sunnarsa, don haka wannan shishigi ne da ketare iyaka, wanda kuma ba a bukatar shi umumi, saboda shishige a cikin addini shi ya halaka waɗanda suke gabanin mu na al'ummu. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu, iyyakum warhuduwa, ku kiyayi wato zurfafawa a cikin al'amuran addini. Sai ya ce fa innal huduwa ahlaka man kana qablakum, domin shishige shi ya halaka wanda ke gabanin ku na al'ummu. Bayan ya sa sabulu ya wanke, sannan daga baya kuma ya sanya ruwa, akwai sallah, sallah ingantacciya ce, illa kasancewar wannan abin da ya sharanta ma kansa shine bai dace ba. Na'am.
Kamar idan mutum zai auri mace kenan, sai ya ga tsofin da zai kawo da hijabi da ajifanta da amfaninta kenan, haka dai nuna da kenan.
Wani ya dace mutum ya gani game da mutum da yake nihin neman aurenta iya abinda ya halatta ka gani dangane da duk mutum da kake nihin aurenta jumhurin malamai suka ce fuska da tafikan hannu saboda kanan ake gane kyau fuska ita ce matakar kyau tafin hannu shine alamar da take nuna wato lafiyar babbai na jiki dan haka iya abinda malamai suka takaita akan haka amma wasu sun zurfafa sun nuna gona da iri akan wannan matsala tare da cewa wasu malamai suna ganin duk wani abin da zai kai ka zuwa santa da kaunarta domin aurenta ka iya kalla a jikinta misali kamar kwalbi kamar wuya kamar misali dan sai duka wannan wasu malamai suna ganin haka amma tare da cewa iya jumhurin malamai abinda suke gani ya halatta kadai mutum ya kalla fuska da tafin hannu na'am wai tare da cewa abu ne sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan miji ya gayyaci matarsa zuwa kusantarta idan ta kiya kuma babu wani uzuri tare da ita za ta kwana Ubangiji ta'ala na mata fushi kuma mala'ikunsa na la'antarta har asuba take to shi ne dan uwa yake cewa to idan ita matar ta nemi mijin shi ya kiya shi me yake kai shi sai mu ce Allahu a'lam ba mu da wata masaniya akan wannan mas'alar iya dai abinda manzon Allah ya nuna mana ita dai matar ga iya hukubar Allah ya tanada mata na wai misali dan tsine mutumin da bai yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar wauta da jahilci shi a karan kansa kawai ya wadatu da alqur'ani don haka kuma sai ya masa hawan kawara larucin kansa ba fahimta ba yi amma wai da haka zai fassara alqur'ani a iya ra'ayinsa da tunaninsa to irin wannan mutum in Allah ya masa rasuwa ma'ana dangin shi in ka ji ta'ziya ka ce musu Allah ya gafarta mana mutum ku idan an tabbatar masa cewa musulmi ba zai wadatu da alqur'ani dole sai ya hada da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ci yake yarda da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyata ta to wannan matsayin sa kafiri ne kafiri ku haramun ne a matsayin mu na mu'mini mu ce Allah ya gafarta masa sawa'an yana raye akan kafircin sa ko bayan mutuwarshi in ka ji ta'ziya zaka ce Allah ya baku hakuri haka ne mutuwa abu ne wanda Allah ya kaddara ma bayansa kowa baya wuce lokacinsa amma maganar ka ce Allah ya gafarta ma mutum ko wata tasuwa saboda Allah ya haramta mana haka da nassi na alqur'ani ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَبِهِ تَعَالَى يَجِي فَيَدَاعِي بَغَا النَّبِي دَوَدَنَّ سُكَايِ إِيمَانِي تَارَدَشِ سُرُوقَ مَا مُشْرِكَيْ غَافَرَا كُودَا مُشْرِكَانْ سُنْ زَمَنْتُو مُقْسَنْتَنْسُ Ubangiji ta'ala ya ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan al'amari ya bayyana gare su cewa dangin nasu ɗan wuta ne ta yaya ake gane ɗan wuta shi ne mutumin da ya mutu akan kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci makomarshi ita ce wuta idan kai kokwantan makomarshi wuta kai ma kana iya kafirta domin karyata alqur'ani domin Allah ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannama لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور shi ne sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi roƙon gafara ta annabi ibrahima ga mahaifinsa Allah ya ce bata zamanto ba illa an mau'idatin wa'adaha iya faci dangane da wani alƙawari ne da ya ma mahaifinsa kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin suratul maryam sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sai Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah lokacin da al'amari ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa mahaifinsa abokin gaba ne na ubangijinsa tabarra amin Ibrahim sai ya hannu riga da shi ya raba hanya an gane ku
na
ubangiji ta'ala ya ce inna ibrahima lalle Ibrahim alayhi salam la awwahun Allah ya ce mai matukar nishi ne wato dangane da tsoron Allah sai yake cewa Halim kuma mutum ne wanda yake mai matukar shiri idan haka kasancewar wannan nassi ne na Al-Qur'ani a bayyane wanda yake nuna ko mun kusacin ka da mutum ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce inda dai daga cikin su ya mutu akan kafirci haramu ne ka roka masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko suna raye inda suna kan kafirci haramu ne ka roƙa musu gafara sai dai kai musu addu'a cewa Allah ya shirye da su don haka wanda ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu hukunci game da kafircin sa domin duk wanda ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyata alqur'ani saboda alqur'ani da sunna kamar yanda muke faɗa a Hausa ne Hassan da Husaini ne wanda ba sa rabuwa ba yanda za a yi ka fahimci Al-Qur'ani dole sai ka koma sunnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya dora ma nauyin zo mana da wannan sako na Al-Qur'ani kuma sai Allah ya tilasa masa cewa dole ya mana bayanin abin da Al-Qur'ani yake ciki kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun kamar yadda can Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun to dan haka kasancewar anan sunna wannan alqur'ani ba yanda za a yi mu fahimce shi dole sai mun koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a cikin tattafan aqida malamai suke cewa was sunna mufassiratun lilqur'an ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take bayyana ma'anar abin da Allah yake nufi a cikin alqur'ani sa yanzu misali Allah ya ce mu tsaye da sallah mu bayar da zakka sallar nan a dunkula Allah ya ce mu tsaye da ta kuma ubangiji ta'ala bai mana bayani a fili cewa sallolin nan biyar ne a wuni kuma ga lokacin su wanda duk ayoyin da suke bayani dangane da lokacin sallah guda biyar fahimta ce ta malamai kamar yanda wato suka bi diddigin nassi na alqur'ani suka gane cewa ga lokacin sallah guda biyar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana akwai azhar akwai la'asar akwai magharba akwai isha akwai asuba kowace manzo Allah sai ya nuna mana farkon lokacin ta ya nuna mana karshen lokacin ta ya nuna mana azhar ga adadin raka'o'in ta haka la'asar haka magharba haka isha haka asuba ya nuna mana a farko sai mun fuskanci alƙibla mun yi kabbara sai mun yi karatu sannan za mu yi ruku'u in mun yi ruku'u sannan za mu je mu yi sujada in mun yi sujada za mu yi sujada biyu ma'ana in mun yi raka'a biyu za mu zauna in mun zauna sannan mu tashi mu kawo ta uku mu kawo ta hudu bayan da za a yi kafin shaka dole sai daga kashin sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a don kula Allah ya ce mu ba da zakka to amma Allah bai nuna mana ba wace dukiya ce ake fidda mata zakka wace ce ba a fidda mata zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi bayani mai gamsarwa ga iya dukiyar da zakka ke zama wajibi a cikin ta ga wanda zakka ba ta zama wajibi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana gurgudan abin da ake badawa wanda babu shi a nassi na alqur'ani Allah ya zana mana fuskoki guda takwas waɗanda ake sarrafa dukiya ta zakka a cikin alqur'ani don haka dai a dunkule bayan da za a yi mu fahimci yanda za mu bauta ma Ubangijinmu tanassin alqur'ani shi kadai dole sai mun hada da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ita ma sunna wahayi ce kamar yanda alqur'ani wahayi. An gane ko malamai suka ce ka kalli fadar Allah subhanahu wata'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ubangiji ta'ala yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, bi abinda aka saukar muku daga wajen Ubangijinku. Menene aka saukar muku daga wajen Ubangijinku? Shine Alkur'ani da Sunna. Dalili anan waccan fadar Allah subhanahu wata'ala cikin suratul Nisa, wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Chai wa anzalallahu alayka alkitaba, Allah shi ya saukar maka da wannan littafi na Alkur'ani. Sai ya ce wal hikimata, al hikima anan abinda ake nufi sunna. Al Imam Shafi'i yace naji daga malaman da na yadda da su na amince musu cewa duk inda Allah ya ambata wannan hikima a cikin Alkur'ani a waɗannan wurare inda Allah ya yi adafinta akan alkitab, yace ba komai ba ake nufi illa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda Annabi Ibrahim yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Da can fadar Ubangiji ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum min alkitabi wal hikmati yabukum bi. Da fadar sadaqad manallahu alal mu'minina idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Da fadassa wa dhkurna ma yutla fi buyutin jitan wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Da fadassa wa dhkurna ma yutla alaykum qurun wasqurna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma inna llaha kana latifan khabira. Da can kuma wannan huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al Imam Shafi'i yace gaba ɗayan ayoyin nan naji daga wanda na yadda da shi na amince masa daga malamai. Abinda Allah yake nihi da al-hikima anan shine sunna. To lokaci ya tafi, darasi ne ya gabata mun gama wato baban da ke bayani dangane da lokacin wanda lokacin sallah. Yau za mu tashi da sabon babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu fadli salati bi jama'ati wa wujubiha. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadla ta sallar jama'a da kuma wajibcinta. A takaice, shi wannan babi ya kunshi bayani wato akan waɗannan gaba guda biyu. Gaba ta farko fadla ta sallar jama'a, ma'ana irin abinda bawa ke samu dangane da kiyaye sallar ta jama'a. Sannan abu na biyu shine cewa ita sallar jama'a wajibi ce, matsayinta ya wuce sunna. Yana daga cikin abin da ke nuna mana daukaka da kyawu da daraja ta shari'a ta musulunci, wanda in ka kalli ita shari'a ta musulunci a kullum abin da take fama wato hada kan jama'a da ƙara tabbatar da danko na so da kauna tsakankaninsu da nisanta su dangane da dukkan wani sabani da wata jayayya da wata hayaniya. Musulmi a kullum abinda ake bukata ya zamantu junansu na saduwa da juna, su yi sanayya, sannan kuma su ringa shawarar juna dangane da duk wasu al'amuransu, ya zamantu suna taimaka ma juna wajen warware dukkan wasu matsaloli da suka tunkare su, kuma a ringa samun canjin ra'ayi. ka kawo ra'ayinka in kawo ra'ayina ma'ana iya abinda muka gani wanda zai iya fitar da jama'a ta musulmi dangane da dukkan wani kangi ya sanya al'umma ta musulmi ta samu ci gaba a rayuwarta ta duniya da kuma bangaren rayuwa ta addini don haka in ka kalli karantarwa ta addini zaka ga Ubangiji ta'ala ya shar'anta ma musulmi lokaci zuwa lokaci haduwa ta musamman babbar haduwa dai ita ce haduwa ta sallar jama'a lokaci biyar a yi Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana sallah ta jama'a dan wato ya zamanto makwabci ya san halin da makwabcinsa yake ciki ya zamanto mu yi sanayyar juna mu ringa agaza ma juna duk wani abu wanda zai kawo ci gaban mu gaba daya to mu yi kokari mu gabatar ma kawunan mu in ba dan sallar jama'a ba ba inda za a yi wani ya san halin da dan uwansa mumini yake ciki to amma sai aka ce kowace unguwa ya dace a samu masallaci masallacin da zai iya hade wannan jama'a ta unguwa su haɗu su biyar a tsawon yini da dare su yi sallah wanda idan na ganka zan iya fahimtar yanayin da kake ciki yanayi ne wanda yake na dadi ko kuma yanayi ne wanda yake na wahala idan yanayi ne wanda yake na dadi in maka murna in maka addu'ar cewa Allah ya ƙara dawwamar da kai a cikin ni'imar da kake idan na fahimci cewa kana cikin wani yanayi na damuwa to in kana buƙatar agaji dole in yi kokarin kawo maka agaji akan fita daga cikin wannan matsala da ta same ka saboda dani da kai ba mu da bambanci an gane ko tsintsiya ce maɗaurin ki daya gini ne kamar yanda ake hada burgi da burgi sannan tsakaninsu sai a sanya lakar da za ta hada alaka tsakaninsu kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabihi haka manzon Allah yace mu'minai haka suke to dan haka sallar jama'a ita ce za ta sanya mu ƙara dunkulewa mu zama tsintsiya maɗaurin ki daya mu sani juna mu kaunaci junan mu sannan mu agaza ma juna yanzu misali in ba dan sallar jama'a ba bayan da za a yi kasancewa ga halin da dan uwanka mu'mini yake ciki yana nan ko yayi bulaguro to amma kun zo kun hadu a lokacin azhar kun hadu a lokacin la'asar kun hadu a lokacin magriba kun hadu a lokacin isha kun hadu a lokacin asuba kun zama uwa ɗaya uba ɗaya tamkar ƴan gida ɗaya kuke to bayan irin wannan haduwa su biyar a tsawon yini da dare sai Allah ya shar'anta mana wata haduwa a sati ita ce sallah ta juma'a wanda sallar juma'a ita ma makasudin shar'anta mana domin mu'minai mafi yawan su junan su ya san juna saboda mutanen da kuke sallah da su a unguwar su a unguwar ku in ka je juma'a galibi ba su bane wasu jama'a ne na daban wanda a can ne za ku haɗu da su ku sani juna ku kaunaci juna in ba dan juma'a ba bayan da za a yi ku haɗu da su duk a tsawon sati kuma ga yi za ku haɗu to bayan wannan haduwa ta bi sati sati sai Allah ya shar'anta mana haduwa su biyu a tsawon shekara haduwar da take haɗe mafi yawan jama'a gari wato shine sallar Idi wanda adadin jama'ar da suke halartar sallar Idi sun fi adadin sun fi jama'ar da suke halartar sallar Juma'a ga Idi wanda yake na azumi ga Idi wanda yake na layya wanda ba su da na uku bayan wannan haduwa ta tsawon shekara sannan kuma ga haduwa wadda Allah ya shar'anta mana haduwar da za ta haɗe musulmin duniya gaba ɗaya wato shine tsayuwa Arafa idan ka kalli aikin hajji Allah ya shar'anta mana domin haɗa musulmi abu ɗaya mu san juna mu kaunaci juna mu taimaka ma junanmu musulmin da yake rayuwa a yammacin duniya zai san ɗan uwansa musulmi wanda yake rayuwa a gabacin duniya misali yanzu kai da kake rayuwa a nan zaka haɗu da ɗan uwanka musulmi wanda yake ƙasar Hind ku haɗu ku yi sanayyar juna ba komai ba ku yi haɗa ku illa aikin hajji musulmin da yake rayuwa a nan ya san ɗan uwansa musulmi wanda yake Najeriya ko wanda yake Ghana ko wanda yake Togo ko wanda yake sauran ƙasashe waɗanda suke na daba to ba dan komai ba illa kasancewar kawai haɗa kan jama'a ta mu'minai Ubangiji ta'ala da hikimarsa ya shar'anta mana irin waɗannan ibada to amma dukkan fiyayyar haduwa anan ita ce sallah ta jama'a wanda saboda a wuni da dare kusan su biyar za ku hadu da jama'a junan ku ya san juna kuma sannan ku kaunaci junan ku wanda malamai suka ce yana daga cikin manufa dangane da shar'anta sallah ta jama'a kasancewar hana rai ta tsaya ita kadai dangane da wani aiki da aka dora mata saboda duk lokacin da ka fahimci cewa wannan aikin kai kadai aka dora mashi to tare da cewa ita rai daman dabi'ar ta a kullun shine kasala da kiyaya tare da wanda yake zuga ta shine shaytani amma sai aka nuna maka wannan aikin ba kai kadai aka dora ma ga wasu jama'a da za ku zo ku hadu ku yi su to a wannan lokaci sai ka samu nishadi da kuzari domin ka tabbata ba kai kadai bane zaka je ku hadu ku sauke wannan nauyi da aka dora muku amma in kai kadai ne kiyaya da kasala za su hana ka akan wannan aiki ka tozartar da shi sannan hikima ta bi malamai suka ce anan da Allah ya shar'anta mana sallah ta jama'a domin jama'a da suke haduwa a masallaci akwai wanda yake masani game da hukuncin sallah akwai wanda yake jahili to irin wannan haduwar da ake ayi sallah ta wannan hanya shi jahili sai ya fahimci yanda wannan ibada take ta bangaren wanda yake da sani game da ita so da yawa wani ya fahimci ayyuka na ibada na sallah a sanadiyar yana zuwa yana ganin yanda jama'a suke wannan illa zaka tambaye shi dalilai ba zai iya baka dalili ba amma ga ya je wajen waɗanda suka iya sallah ta wannan hanya ya koya to kaga anan kasancewar babbar hikima ce wadda kenan hanya ce ta gusar da jahilci ya zamanto jama'a ta musulmi suna haduwa suna aikata wasu ayyuka na ibada wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana haduwa a kansa sannan kuma kasancewar anan malamai suka ce sakamako dangane da sakamakon lada dangane da wato jama'a a duk lokacin da suka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala game da irin wannan ibada akwai wanda zai tsaya tsayin daka ya bada wannan ibada kamar yadda ake bukata akwai wanda kuma zai tauye wani abu to dan haka kuma rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗanda suka cika aiki kamar yadda ake bukata alhurmarsu ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗanda suka tauye sai a cike musu dan haka kasancewar wannan duka yana nuna cewa sallar jama'a abu ce wanda take da matukar muhimmanci alhadithu sittun an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'a wato sallah ta jama'a afdalu min salatil fardhi manzon Allah ya ce ita ce tafi game da sallar mutum daya alfard bi ma'ana almunfarid wanda yake shi kadai manzo Allah ya ce sallah ta jama'a ta fi sallar mutum shi kadai bi 27 daraja manzo Allah ya ce da daraja 27 wannan daraja abinda ake nufi sakamakon lada ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda kasancewar shi sakamakon lada a kullun daga ƙasa ne mutum yake daukaka zuwa sama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ita aljanna darajat ne ma'ana hawan hawa ne iya gulgudan aikin ka a rayuwar ka ta duniya iya matsayin ka a gobar kiyama shine hadisi sahihi manzo Allah yake cewa lalle a aljanna akwai daraja 100 wanda Allah ya tana dama masu jihadi don daukaka addininsa manzo Allah yake tsakanin daraja da wanda ke bi mata kama bainar sama'i wal ardh manzo Allah yace kaman tazarar da take tsakanin sama da kasa tsakanin sama ta farko da tsakanin doren kasa zuwa sama ta farko kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafiya shekara 500 ne idan aka aje mutum a daraja ta biyu aka aje ka a daraja ta farko misali sai kai tafiya shekara 500 kafin ka iske matsayin sa aljanna to ina ga wanda aka aje shi a daraja ta farko wannan aka aje shi a daraja ta 100 ko wannan ta 40 ko ta 50 ko ta sama da haka to dan haka anan kasancewar sallah ta jama'a manzon Allah yace tafi sallar mutun shi kadai wato da daraja 27 yanzu misali aiki dai ne zakai in ka zo kai a cikin jama'a za a baka jikka 27 in ku kai kadai ka kadai ta kai za a baka jikka guda idan kana da tunani da hankali da nura da tsinkayen nesa za ka yi kokarin wannan aiki ka yi shi a cikin jama'a domin ka dace da sakamakon da ake dacewa da shi to dan haka wannan hadisi na nuna mana sallah ta jama'a wato tana da matsayi wanda yake mai girma don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana irin sakamakon da ake samu game da ita a cikin wannan hadisi don haka in aka ce jama'a kwa a ka'ida a bangaren sallah ba a bangaren larabci ba daga mutum biyu take farawa in aka ce sallar jama'a idan aka samu limami da mamu guda shike ne jama'a ta gari amma in a yare na larabci ne in aka ce jama'a to daga mutum uku ake farawa mutum uku sune jama'a a harshen larabci amma a shar'anci bangaren sallah in aka ce jama'a kenan mutum biyu daga mutum biyu abin da ya gaba in aka samu limami aka samu mamu to jama'a ta gari to amma illa kasancewar jama'a na karuwa kuma sallah tana ƙara daukaka da fifiko a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar mutum uku ta fita mutum biyu ta mutum hudu ta fita mutum uku ta mutum biyar ta fita mutum hudu hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka al hadithu al hadi wa sittun عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajuli fi jama'ati manzon Allah ya ce sallar mutum a cikin jama'a anan malamai suka ce ar-rajul anan kenan lahu mafhum iya abinda ake nufi na miji domin ita mace ba shar'anta mata sallah ta jama'a domin sallar mace a gida ta fi lada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya tabbatar mana sai dai ba mamaki in mace ta halarci sallah ta jama'a ta samu ladan da ake samu kamar yadda namiji yake samu domin za mu iske hadisin da ke nuna mana cewa in mace ta nemi izinin zuwa masallaci to ba baya halatta a halata to dan haka in ta cika irin waɗannan ka'idodi irin sakamakon da maza suke samu su ma mata za su samu domin ka'ida fannisa'u shaqa'iqur rijal mata shaqiqai ne na maza a bangaren abin da ya shafi ibada duk abin da namiji in yayi yake samun sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wata'ala to haka ita ma mace dan haka wasu malamai suka ce wannan hadisi ya fita ne mafita wanda take mai rinjaye ma'ana saboda maza su ne wanda Allah ya wajabta ma sallah ta jama'a amma mace ita ma ba abinda zai hana ta samun wannan lada idan ta halarci sallah ta jama'a shine yace salatu rajuli fi jama'ati maza Allah yace sallar namiji a cikin jama'a to ba abu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ba maza Allah yace ana lillinkata akan sallar sa a gida da sallar shi a cikin wato wurin sana'a shi abinda ake nihi fi suqihi alai kenan mahallu tijaratihi wurin saye da sayarwar sa shi yace ana lullunka ta wato linki 25 an gane ku wanda yayi sallah a cikin jama'a to tafi sallar da mutum yayi a gida ko yayi ma'ana a shagon shi wato da linki 25 za mu iski irin yadda malamai suka yi bayani game da shan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce 27 nan kuma ya ce 25 malamai suka ce kasancewar anan sallar tana fifita wato ta bangaren cika sallah kenan zawwa da abubuwan da aka shar'anta na wajibai da sunnoni da kuma kyautata tsayuwa gaban zaki na Ubangiji subhanahu wataala ko kuma ce gaban Ubangiji subhanahu wataala me yasa saboda kasancewar anan yanda wani yake nutsuwa a cikin sallah da yanda yake kokarin zawwa da duk abin da aka sunnanta ba dai bane da yanda wani yake yinta to dan haka malamai suka ce wanda yazo da ita kamar yanda ake bukata shine zai dace da daraja 27 wanda ku yi dan tauye wani abu shine kenan zai dace da daraja 25 tare da cewa malamai suka ce takan iya yiwa a farko Allah ya ba manzansa labarin cewa sallah ta jama'a tana fifitar sallah ta mutum shi kadai da daraja 25 bayan haka kuma sai Allah ya bashi labarin cewa an samu kari akan haka shine daraja 27 Allah ya kara daukaka daraja sallah ta jama'a maimakon 25 Allah ya kai ta daraja 27 to shine anan manzo Allah yace tafi san ana lullunka ta akan sallar mutum shi kadai fi baitihi a gidansa wa fi suqihi haka nan a cikin wurin saye da sayarwar sa da linki 25 malamai suka ce anan na nuna mana sallah ta mutum shi kadai a gida ko a kasuwa ma'ana a shagon sa wannan sallah ce ingantacciya inda bata inganta ba to ba maganar a ce allindinka akan ta kenan asali sallah ce wadda take ingantacciya don haka wasu malamai suka tafi akan cewa sallah ta jama'a matsayinta sunna ce wadda take mai karfi kamar yadda malaman malikiya suke kan wannan fada illa kasancewar magana mafi rinjaye sallah ta jama'a matsayinta ya wuce sunna wajibi ce wadda Allah ya wajabta ma bayinsa da nasi wanda yake na alqur'ani kuma da sunna ta manzon sa sai yace wa zalika domin yanda al'amarin yake annahu idza tawadda idan mutum yayi arwalla fa ahsana wudu'a ya kyautata arwallarsa yaya kyautata arwalla yake shine ka zo da ita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ka zo da abubuwan da suke na wajibi da wanda yake sunna da wanda yake mustahabi sai yace thumma kharaja ila almasjid sannan sai ya fita zuwa masallaci la yukhrijuhu illa as-salat manzon Allah yace ba abin da ya fitar da shi daga gidansa face kawai illa yaji masallaci yin sallah shine yace illa salati shi yin sallah ita kadai a masallaci shine abin da ya fitar da shi don haka ake bukatar mumini in zaka fita zuwa masallaci ya zamanto kawai niyyar ka je masallaci kai sallah bayan je masallaci ba ta kai iya yiwa in hadu da wani a can ba sai na je ba kenan na yi wahala ko kuma bari in fita in je can daga can kenan in lokaci ya yi sai in wuce iya abinda ake bukata in ka fita daga gidanka kawai baka da wata niyya illa zuwa masallaci in daga wurin da kake saye da sayarwa ko wata ma'aikatarka kai arwalla ba abin da ya fitar da kai illa kawai ka je masallaci kai sallah domin sai in mutum ya kasance akan wannan niyya ne yake samu wannan sakamako amma in dai ba wannan niyya bace to bayan da za a yi karibanta da wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata don haka ya akkada mana yace la yukhrijuhu illa as-salah ba abin da ya fitar da shi daga gidansa illa kawai yin sallah a masallaci sai yace lam yakhfu qudwa manzon Allah yace ba zai yi taki taki illa rufi'at lahu biha daraja manzon Allah yace sai an daukaka darajarsa wato da wannan taki da yi wa hubba anhu biha khati'a sannan kuma sai an sarayen masa zunubinsa da wannan taki da yi karka fahimci cewa in kai taki daya an daukaka daraja in kai na biyu an shafe ma zunubi duk takin da kai kana da wannan sakamako biyu sakamako na farko Allah zai daukaka matsayinka abu na biyu Allah zai kankare maka zunubi shine sai manzon Allah yace a wata riwaya yake cewa hatta yadkhul al-masjid har sai ya kai lokacin da ya shiga masallaci don haka anan malamai suka ce mutumin da gidansa yafi nisa da masallaci to yafi samun lada na Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan haka don haka akwai wani sahabi wanda gidanshi yafi kowane sahabi a Madina nisa tsakanin shi da masallaci wasu sahabbai sai suke ba shi shawara wane irin wahalan nan da take gaya lokacin zafi gaya lokacin sanyi gidanka yafi kowa tsakani da nisa da masallaci ai ya kamata ka sai ko wani jaki ka ringa hawa kana zuwa masallaci sai yake cewa wallahi ba zai faranta min rai a ce yau gidana yana makwabtaka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan nisa shi nake so domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk takin da mutum zai yi Allah zai daukaka darajar shi kuma zai shafe masa zunubinsa shi ya sai yace fa'iza an gane ku don haka kenan malamai anan suke cewa zuwa masallaci a kafa yafi mutum ya je akan abun hawa sai dai idan mutum zai wahala wato a kafa a wannan lokaci kenan na halatta mutum ya hawa abun hawa sai yace fa'iza salla idan ya je masallaci yayi salla lam tazalli malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna masa salati matukar yana zauna a gunsa inda yayi sallah matukar kana zauna a nan bayan gama sallah to mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna maka salati suna cewa Allahumma salli alaihi ya Allah ka kyautata yabo akan wannan bawa naka a cikin jama'a mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'iku domin salatin Allah subhanahu wa ta'ala wato shine Allah ya dauka yayi yabo ga bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a jama'a ta mala'iku anan kenan su mala'ikun suna masa salati to amma salatin nasu sai ya zamanto kala biyu farko addu'a suke Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya maka salati salatin Allah ku shine kenan sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la kenan abinda suke fada Allahumma salli alaihi ya Allah ka yabo wannan bawa naka a cikin jama'ar ka ta mala'i Allahumma gafir lahu kuma ta suke ya Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya Allah kai masa rahama wannan matukar mutum yana zauna a gunda yayi sallah to mala'ikun Allah za su ci gaba da yi masa wannan addu'a da yi masa wannan salati ba za su dena ba sai idan ya zamanto yayi hadasi kamar yanda yake cikin wata riwaya manzon Allah yace malam yuhdis fihi malam yuzi fihi malam yuhdis fihi manzon Allah yace matukar bai yi hadasi ba menene hadasi shine abin da ya fita daga jikinka da abin da yake warware arwalla ko iska ko ka tashi ka je kai bawo da sauransu sai yace malam yuzi fihi matukar kuma bai yi ba abin da yake ya saba ma masallaci shine abubuwa waɗanda suke na cutarwa da sauransu kenan don haka shine sai yake cewa wala yazalu fi salati sannan kuma ba zai gushe ba yana cikin sallah man tarawu salata matukar yana jiran sallah kenan don haka mai jiran sallah hukuncin sa mai sallah ne ma'ana duk wani sakamako da ake samu na sallah to yana cikin sa don haka anan malamai suka ce ko mun tsawon lokacin da zaka dauka dangane da jiran limami ya zo ayi sallah karka da domin kana cikin ladan sallah wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadala ta sallar jama'a abu na farko dai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana linkin da ake samu na sakamako game da sallah ta jama'a sai ya nuna mana cewa kuma duk mutumin da ya kyautata arwalla daga gidansa ko ofishinsa ko kuma wurin sana'ar shi ya tashi zuwa masallaci to duk takin da zai yi sai Allah ya daukaka darajar shi kuma sai ya shafe zunubinsa shin wanda zai yi sallah a cikin gida yana da wannan sakamako ba shi da wannan sakamako kenan sai wanda zai fita zuwa masallaci zai samu wannan sakamako sannan abu na biyu maza Allah yake cewa wala yazalu fi salatin muntazir as-salata, ba zai gushe ba yana cikin sakamakon lada na sallah, matukar yana jiran sallah. Kenan kaga wannan sai wanda yaje masallaci yake samu wannan sakamako. Abu na uku, in an gama sallah kuma ka ci gaba da zama a mazauninka inda kai sallah, to mala'ikun Allah kuma za su gushe ba, suna maka wannan addu'a, suna maka wannan salati, suna fatan cewa Allah ya yabe ka a cikin jama'a ta mala'iku, kuma sannan suna roƙa maka gafara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da rahamarsa. Don haka wannan hadisi, idan aka ce ka zo da hadisin da yake nuna fadula ta sallar jama'a, to wannan hadisi shine zai kasance a sahu na farko, domin ya kunshi abu gabaguwa daban-daban waɗanda suke nuna sakamakon da bawa ke dacewa da su dangane da sallah ta jama'a. Illa kasancewar sharadi, a nan manzon Allah ya nuna mana sai an tsaya fa an kyautata arwalla, dan haka ce ai man tawaba'a fa ahsana alwudu'a, mutumin da yayi arwalla yayi kyautata arwalla, to shine yake samun irin wannan sakamako. Ba yanda za a yi ka kyautata arwalla, dole kuma sai ka fahimce ta ta hanyar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Alhadithu thani wa sittun, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق مجيب رجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. واتو أبو هريرة الله إكرام سيداك تشوى مزا الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين ما في نوين صلاة كمنافقين. Manzon Allah yace salatul isha'i wa salatul fajr, sallar isha'a da sallar asuba. Al munafiqun, wanda ake nihi su ne alladhina yuzhiruna al-islam wa yubdinuna al-kufr, wadanda suke bayyana musulunci akan halshi, suke boye kafirci a zuciya. Domin shi asalin kalima ta al-munafiq an ciro ta ne daga an-nifaq. An-nifaq shine masdar din, wanda asalin kalimar ita kuma an ciro ta ne daga an-nafiqa. Idan aka ce an-nafiqa, wato shine kofa ta kurege, ma'ana idan kurege yayi rami a cikin ƙasa. Kar kai tsammanin wannan kofa da ka gani ita kade ce kofar sa, a can yana yin wata kofa wanda yake rari cewa amma ba ta budowa, wanda in kun biyo shi da gudu kun kuro shi ya shiga wannan kofa, me za ku yi sai ku tsare wannan kofa, kuna jiran kenan ya fito ku bi, ba ku tantance ba sai ya kada ta wata kofa can sai ya buga sai ya fita. To dan haka shi munafiki duk inda kuka taro shi nan sai ya yi, ya bayyana musulunci akan halshi, ya boye kafirci a zuciya, ba dan komai ba dan ya tsare jininsa da dukiyarsa da iyalinsa kar su zamanto bane, su zamanto ganima. To dan haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya nuna mana sifarsu da nasi na Al-Qur'ani, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Da can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun, ba sa zuwa sallah sai suna cikin kasala da kiyya, kuma in sun je ma dan su nuna ma mutane su masallata ne. Dan haka kuma sallah ta isha da sallah ta asuba salloli ne waɗanda suke kasancewa a cikin dare, in sun je ma wa zai gan su, su kuma daman iya abin da suke bukata a gan su, dan haka suke samun kasala da kiyya dangane da waɗannan salloli guda biyu. Maza Allah ya ce mafi nauyin sallah akan munafikai sai ya ce salatul isha'i wa salatul fajr, sallar isha wato da sallar asuba. Don haka kuma shi munafirci ya kasu kashi biyu, ba komai bai ka samu na kashi kashi biyu illa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar ko kuma kace annifaqul itikadi sannan da annifaqul amali munafirci wanda yake babba da wanda yake karami ko munafirci wanda yake na zuciya da munafirci wanda yake a aikace shi munafirci babba shine mutun ya bayyana musulunci akan harshe ya koye kafirci a zuciyarsa wanda Allah yake ba mu labarin su a cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakzibun da can fatar sa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun da fatar sa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun da fatar sa yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim to wannan shine ake kira da babban munafirci mutumin da ya bayyana shi musulmi ne amma tare da cewa haka kafiri ne domin ya kudurce kafirci a zuciyarsa la ilaha illallah da ya furta akan harshensa bai yadda da ita ba kawai yayi ne dan ya tsara dukiyarsa ya tsara jininsa ya tsara iyalinsa iya amfanin da la ilaha illallah za ta masa shine rayuwarsa ta duniya amma in ya sake ya mutu akan haka makomar shi ita ce wuta wutar ma kuma shi yake rihi wanda yake na karshen kasa innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira to shi kuma annifaqul amali shine za a samu mutun yana aikata wani aiki aiki wanda yake na munafikai kamar irin cin amana irin su saba alkawari irin su ƙarya a cikin zance da makamantan su to dan haka anan manzo Allah ya nuna mana mafi nauyin sallah ga munafikai manzo Allah ya ce sallar isha wato da sallar asuba don haka wannan hadisi shi ya fassara waccan aya da Allah yace wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi zuwa sallah Allah yace za su tashi suna masu kiyuya da kasala saboda su so suke a gansu a yibe su to don haka kuma sallar isha da sallar asuba salloli ne waɗanda suke kasancewa a cikin dare musamman a wancan lokaci nasu da babu fitina wane ne zai iya ganin ka balantana ya yibe ka tare da cewa sallah gaba daya nauyi gare ta amma ba wanda yake ganin rashin nauyin ta illa mu'min ubangiji ta'ala yace wa inna hada kabiratun illa alal khashiyin lalle sallah abu ce mai nauyi ubangiji ta'ala yace sai dai ga masu kaskanta kai da ji da bi zuwa gare ni sune ba sa ganin nauyin ta su ma kuma ba komai bane dace ne da ubangiji tabaraka ta'ala sai yace wa law ya'lamuna ma fihima da munafikai sun san abinda ake samu game da waɗannan salloli guda biyu sallar isha da sallar asuba manzo Allah yace la atawhuma wa law khabwa manzo Allah yace da sun je ma sallolin nan guda biyu koda da rarrahe ne abinda ake nihi da alhabu shine almashyu alal yadaini wa rukbatayn tafiya akan hannuwa da gwiwoyi wanda shine a Hausa ake ce masa rarrahe an gane ko shine yace walau ya alamuna ma fihima da sun san abin da ke cikin sallar isha da sallar asuba na sakamakon lada da ake samu sani anan sani wanda yake na yakini kenan manzo Allah yace la atau kuma da sun ji waɗannan salloli walau habwan koda da rarrahe sai yace walaqad hamamtu manzo Allah yace tabbas wato nayi niyya ana amura bis salati wa tuqa wato na yi umarni dangane da sallah a tada ikama kuma amura rajulan fa yusalli bin nas sannan na umarci wani mutum ya ma jama'a sallah an gane ko ya sallaci jama'a kinan ya ma jama'a sallah kuma amura rajulan manzo Allah yace sannan na umarci wani fa yusalli bin nas yayi sallah da jama'a kuma an daliku mai bi rijalin ma abun fusahu min haba manzo Allah yace sannan in tafi tare da ni wasu mazaje tare da su mazajen manzo Allah yace kawuna na fuskarin ici lafazin huzam jami'i ne na huzma abinda ake cewa alhuzma shine kai ici duk da cewa wasu malamai suna fassara alhuzma anan shine wanda a Hausa ake cewa jinya. Me yake cewa jinya? In itace ne ake hadawa sai a sanya kaba ko kuma a sanya igiya a daure wanda ake dosar ruta tana ci a gidan su. Shi ne a Hausa ake ce masa jinya. Duk wanda ka fassara yayi ko ka ce kawunan itace ko ka ce jinya. Shi ne yace thumma anbaliqu sannan na tafi ma'idi rijali tare da ni da wasu mazaje ma'ahu su mazajen tare da su maza Allah yace huzamu min haba wato kawuna na itace ila qaumi zuwa wasu jama'a la yashhaduna salata wadanda ba sa halartar sallah ta jama'a fa uharrika alaihim buyutuhum bin nar maza Allah yace na kona gidajen su da wuta kaga anan me yace ila qaumi zuwa jama'a dan haka malamai suka ce lafazin qaum yake banta ne da mazaban da mata saboda ita mace sallah ta jama'a ba wajibi bace akan ta dan haka malamai da suka ce da manzon Allah yace ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah dalili ne a bayyana wanda yake nuna namiji shine kadai zai iya ma jama'a limanci amma mace ba ta limanci kamar yanda Allah ya bambanta cin yace ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum sai yace wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum inda a ce mata suna shiga cikin qaum to menene fa'idar a ce wala nisa'un min nisa'in to dan haka anan yace ila qaumin wato zuwa mazaje kenan la yashhaduna salata wanda ba sa halarta sallah ta jama'a fa uharrika alaihim buyutahum wanda Allah yace na kona gidajen su ya tabbata a cikin riwaya ta al-Imam Ahmad manzo Allah yake cewa ba dan mata da kankanan yara ba manzo Allah yace da na kona gidajen su an ga da ko shine yace laula ma fil buyuti min al-nisa'i wadh-dhurriyya manzo Allah yake cewa aqamtu salatal isha'i wa amartu fatayati yuharriquna ma fil buyuti minan nar manzo Allah yace ba dan mata da kankanan yara ba manzo Allah yace da na yi umarni an tada ikama ta sallar isha matasa na manzo Allah yace mu umarce su cewa su je su kona gidajen wadannan jama'a dan haka wannan hadisi shine hadisi wanda yake layi na farko daga cikin hadisan da suke nuna wajibcin sallah ta jama'a domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar yi musu hukuma hukuma ko ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi iya abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kona gidajen su wato shine kasancewar mata da kankanan yara to illa kasancewar tare da cewa ya tabbata a cikin sahihul bukhari riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake nuna mana hukuma da wuta ba ta halitta kamar yanda Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mu a cikin wata tawaga yace da mu din wajattun fulanan wa fulanan fa ahriquhuma bin nar manzon Allah yace in har kuka samu wani da wani manzon Allah yace ku kona su da wuta kafin mu fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya canza wannan umarni Abu Huraira yace lokacin da muka yi nihin tafiya manzo Allah sai ya ce ku zo yace inni amartukum an tuhriqu fulanan wa fulana da na umarce ku cewa in kun ga wani da wani ku kona su da wuta manzo Allah sai ya ce wa innan nara la yu'adhibu biha illa Allah lalle ita wuta ba wanda yake azaba da ita illa mahaliccin da kenan ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake azaba da wuta sai yace fa in wajadtu huma manzo Allah yace in kun same su faqtuluhuma ku kashe su amma maganar konawa ku dena to dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kashi dida zai kona su da wuta zai je ya kona gidajen su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikata ba an gane ko sai ma daga baya kenan hani ya tabbata daga wajen sa azabtarwa da wuta dan haka ko kwari baya halatta ka kona shi da wuta azaba ta wuta abu ce wanda take kwanta da ubangiji subhanahu wataala dan haka dai wannan hadisi iya abin da yake nunawa wajibcin sallah ta jama'a wanda kuma nasi na alqur'ani sun ce a lissafa irin fadar Allah subhanahu wataala وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ هَلْ إِذُوا أَكْرَشَمْ آيَا وَنْدَا الْإِمَامُ إِبْنُ الْكَثِيرِ يَشِكُ كَلُّوَنَّ الْآيَا فَا أَتِكِنْ هَالِي وَلِّيكِ لَكُنْتِي هَالِي لَجِهَادِي أَلَّا بِيرَنْقُمْ أَنْتِي وَقُوَايَ كَدَيْتِي يَسَلَّمْ سي الله يشمام رزاكي كسا جماعة كشيدي إن أي ركعة قدادة ونّا kenan waɗannan sai su ciko sannan su salamci sai su je su tsaya a matsayin ƴan uwansu waɗancan su zo manzo Allah ya cika sallah da su yace wannan dalili ne tabbatacce wanda yake nuna wajibcin sallah ta jama'a dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك